الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفقهون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسدودا بسم الله الرحمن الرحيم قل استعان كانت إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إبراهيم فلا تسجدي من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثال العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وديتا تبتا غا اوبنجي تبارك وتعالى da ya kawo mu wannan rana ta Litinin 24 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo daidai da 25 ga watan 4 shekara ta 2022 miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam a za mu amsa wasu tambayoyi kamar yadda aka saba insha Allah. Mai tambaya ta farko yana tambaya yake cewa assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Yace malam a ja hankali musamman wato mata waɗanda suke maganganu kamar yadda muka faɗi jiya na mafarki har a ciki tana cewa suna cewa wai akwai abubuwa waɗanda Annabi yake cewa wai kar a yi to wannan dai mun riga mun yi bayani a jiya ba sai mun sake maimaitawa ba kowa dai yayi kokari ya kiyaye kar mutu yayi miƙa ya wuce gurgunsa kowa yayi miƙa iya gurgunsa saboda ya zauna lafiya da Allah ya zauna lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tambaya na gaba yana tambaya yake cewa assalamu alaikum fata an sha ruwa lafiya yake cewa mutune mutane ne suka bani ajiyan kudi sai in yi amfani da shi amma kowane lokaci suka buƙaci kudin su ina ba su yaya abun yake eh ba laifi in dai za su baka kudi kuma idan sun zo neman kudin su samu don kai amfani da kudin babu komai in dai ba sharadi suka ma ba suka ce ga kudin mu ka ajiye mana amma ba ma so ka taba in ka amince zaka ajiye baka taba ba to wannan ba hali ka taba amma kawai sun ce ma ga kudi ka ajiye lokacin da suka zo suka bukata kana iya miyar musu da kudin su to wannan babu komai zaka iya amfani da kudin baka yi laifi ba koda baka tambaye su ba kuma in kai amfani da kudin kai dai ka sani koda wani abu ya faru a tsaye ya fada wa kudin su ba su sani ba ba ruwan su su kawai abinda suka sani kudin su kawai yawa wannan tsautsayin kai ya samu su bai same su ba saboda haka sai ka biya su kudin su koda wani abu ya faru sannan tambayar sa ta biyu na tambaya karanta littattafai irin na kamar diwani ko dalailu ko irin mimiya ko irin ishiriniya da sauran dai littattafai a dole sai ya je wajen malami ya nemi izini ne irin waɗannan littattafai na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yabon waliyan Allah ko da mutum bai nemi izini ba zai iya karantawa ya ta karantawa ya ta karantawa a babin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan babu laifi tambaya ta gaba yana cewa assalamu alaikum da fatan sha ruwa lafiya. Tambaya ta ita ce alwalan da ake yi cikin wankan janaba kam sau daya ake wanke gabobi ne ko sau uku? Ai alwalan da ake yi na wanda aka saba ma sau daya ake wankewa, na biyu da na uku duka mustahabi ne. Idan dai ka wanke gaban alwala sau daya kuma ko ina ya samu ruwa, kana da dama ka wuce ba sai ka ƙara wankewa ba. Ba dole bane wankewa sau uku, sau daya shine dole. Abun da yasa ake maimaitawa ayi biyu ayi uku gudun kar ya zama to na farkon ba a samu an wanke ko ina bane. To da haka duk lokacin da mutum zai alwala, a kowane lokaci in ya wanke gaba sau daya ya wadatar in dai ruwa ya riga ya samu ko ina, ko a wajen wanka ko a cikin wanka din. Tambayarsa ta gaba kowa yake cewa a lokaci ne na tsananin sanyi. Tambayar shine idan nayi taimama, wato idan nayi mafarki janaba ya same ni kuma lokacin tsananin sanyi, idan nayi taimama zan iya yin lazimi da wazifa bayan sallan asuba? A'a, ba zai yiwu ba. Idan mutum yayi taimama lokacin da janaba ya same shi bai samu daman yin wanka ba, domin dama idan ana sanyi sosai sai janaba ya kama ka kuma babu ruwan zafi, kuma ba zai yiwu kai amfani da ruwan sanyi ba, to an halatta ma lokacin asuba kai taimama. Idan kayi taimama kai sallan asuba shikenan iya sallar, amma ba za ka ƙara da wani zikiri na cikin zikirorinka na lazumominka ba. Sai bayan ka samu ruwa da rana kayi wanka sannan kai waɗancan lazumomi, falilar ta sallah kawai za ka yi, amma ba za ka yi lazumi da wazifa da wannan alwala din ba. Allah ya sa mu dace. Sannan mai tambaya na gaba yana tambaya ke cewa assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Yake cewa tambayar sa nan ita ce, na farko dai mallam ina neman addu'a daga gare ka, wato wani abu ina fama da wani abu mara kyau, nayi na daina abin ya ci tira. In na bari bayan ɗan kwana biyu kuma sai in dawo in ci gaba, abun ya dame ni. Allah sarki, insha Allah za ka daina. Alfarman manzo Allah, duk wanda yake abun da ba daidai ba ya gane cewa abun da yake ba daidai ba ne, kuma yana roƙon Allah, to da alfarman annabi ba zai mutu yana yi ba, zai daina. Wannan nadamar Allah zai dubi zuciyarsa zai sa shi daina. Da haka za mu ce aka addu'a, kuma in Allah yadda za ka daina da alfarman manzo Allah. Abun da yake kawo mutum ya samu sauƙi yawaita istighfari. Idan zuciyarka tana da damuwa ko kuma saɓon Allah yana yawan kama ka, to ka yawaita istighfari da yawa, insha Allah zuciyar za ta ƙi abun da kake yi. Ko da gaɓoɓi sun yarda shedan ya zugo, to zuciyar kuma za ta ƙi. A ƙa'ida kuma duk lokacin da zuciya ba ta yarda ba, to gaɓa ba zai yi aiki ba. To a yawaita istighfari, in Allah yadda za ka rabu da wannan abu, Allah kuma ya raba ka da shi. Alfarman manzo Allah, duk wanda yake laifi musamman abu yake damunsa, Allah ya sa ya daina da sauran duka waɗanda suke yi gaba ɗaya. Tambayarsa ta gaba kuma yake cewa, ina so ka yi mana bayani akan itikafi da muhimmancin itikafi da sharuɗan itikafi. Na gode, Allah ya ƙara mana soyayyar annabi. To itikafi dai a waɗannan kwanakin goma ake yi, wanda muke ciki yanzu. Sannan itikafi ba dole sai kwana goma ba, kana iya yau ma ka shiga itikafi, kana iya gobe ma ka shiga, kana iya sai gobe sallah ma ka shiga, duk ya halatta. An fi so dai ai kwana goma, amma idan mutum ya yi ni musamman wajen Imam Malik, in ka yi ni da kwana ɗaya ka yi itikafi, saboda bayan wannan kuma idan an shiga itikafi za a lazimci ibada ne banda wato fita. Shi yasa ake zuwa ya masallaci, kuma in za a yi an fi zuwa ya masallacin Juma'a, amma ba dole bane, ba dole bane, amma an fi zuwa yi a Juma'a saboda ba a son kana fita. In kana Juma'a kaga in lokacin Juma'a yayi za ka iya yin Juma'ar ka ba sai ka fita ka tafi wani masallacin ba. Saboda haka ana so a yi itikafi ne, ƙa'idansa dai a masallaci ake, koma ya za a yi. Wa antum akifuna fil masajidi, to bayan an shiga kuma ba a fita, ba a zuwa gaida jana'iza, ba a zuwa gaisuwar rashin lafiya, ba a zuwa sallan jana'iza, ballantana, dubiya, duk wani abu dai ba a fita a yi. Abinda kawai zai fita kai sai uzurin dole, Allah ya kiyaye, sai kuma rashin lafiya. Amma ko mutuwa ne ba za ka fita ba, in dai kana cikin itikafi sai ka gama gaba ɗaya. Sannan in ka shiga kuma ka sani ibada ka je yi, ba za mutum ba zai je itikafi ya shagala da waɗansu abubuwa na duniya ba. Wani kaga ya sai babbar waya zai tafi itikafi ya je ta caci, to na haida ya zauna gida da yafi masa yawa ko kuma yaje ya tadi da abokai to duk ba ai itikafi da ma lazimtan ibada ake zuwa ai to wannan shine kuma har mata suna iya yin itikafi kuma waɗannan kwanaki 10 ake yi idan an yi za a hada shi da sallar idi bayan an yi sallar idi sannan mu ce koma gida Allah ya sa mu dace mai tambaya ta gaba yana tambaya yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi malam da fata an sha ruwa lafiya yake cewa menene hukuncin wasa dan gogo da dan kawu da kaka naji wani malami yace bai da asali to ai akwai al'ada kuma bata saba wa shari'a ba a barinta musamman ma wajen imamu maliku Allah kara masa yadda imamu maliki yace adatul baladi kas sunnati al'adan mutane inda bai saba wa shari'a ba kaman sunna yake shi yasa za ka ga littafin sa na muwadda malik ya cika waɗansu hadisai da yawa ya kawo amalu ahlil madinati shi ya tarar da ana abu a madina ma shi a wajensa hujja ne kawai tsara ka wasan gogo da ɗan kawu da wasan kaka abun nan jika kaka da jika ko wannan al'ada ne kuma bai saba shari'a ba babu laifi a ciki so mutane suke kawai a zauna babu ɗan wasa da dariya tsakanin mutane kullum ana tsume kawai a kamata a samu muzama a riga ɗan wasa da dariyan yafi ɗan gogo da ɗan kawu su yi wasa kai ma ka zo ka ɗaukani kakanka ba wani abu ba ne ɗan wasa da dariya ne in ba ya kan ba ya za a zauna kullum a tsume kamar ana zaman makoki ya kamata ana ɗan wasa da dariyan yafi aiko to Allah ya sa mu dace wato mutane bai kamata suna tsanantawa kansu ba ne irin waɗannan mayano abubuwa har ma ka ce za ka yi wa'azi akan wannan akan me za ka yi wa'azi akan wannan mutane ba su gama iya alwala ba kana wa'azi akan wasan ɗan gogo da ɗan kawu da wasan kaka da jika har aikin naka har ya ƙare ka shiga wancan aikin ga ayyuka nan a cike wani abun ma ba fara cino shi ba balle a taɓa shi irin wannan duka bai kamata ana ɓata lokaci a kai ba mutane su riƙa malamai masu wazuzzuka su riƙa wa'azi kan abin da zai amfani mutane ba kan abin da bai da wani amfani ba a yi ta kawo ɗan ƙananan abubuwa madadin mutane su shagala da abin da zai musu amfani mutane su dawo su shagala da abin da bai da wani amfani yanzu mai amfani wa'azi akan ɗan gogo da ɗan kawu da wasan kaka da jika banda ɓata lokaci kawai mu ma ba gashi zai ɓata mana lokaci ba me tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum malam da fata an sha ruwa lafiya an ce ba a fitar ma gwaza zakka ba a fitarwa duk wani kaya ma wanda yake irin wannan ne su lemo su waye duk ba a fitar musu da zakka a mafi yawan wajen malamai amma a wajen sauran waɗansu malamai a imma duk abun da zai tsiro daga cikin ƙasa sai an cire mara zakka amma dai magana cewa ba ta da ƙarfi saboda ubangiji ya ce ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh kawai duk abun da Allah ya fitar a ƙasa kawai za a masa zakka amma dai magana cewa ba ta da ƙarfi duk irin waɗannan kayayyaki ba a musu zakka su lemo su ayaba su gwaza su dankali duk wannan ba a musu zakka wallahu alam mai tambaya na gaba yana cewa tambaya na ya halatta mata su je ziyara makabarta to zuwa ziyarar mata makabarta abinda za a faɗa dai kawai makaruhi ne amma ba haramun bane akwai hadisin da ya nuna kuma ana zuwa zamanin manzon Allah saboda haka ba haramun bane mata su je amma makaruhi ne saboda suna da karyayyen zuciya za su iya zuwa su kama kuka ko su tsorata ta zo ta kasa bacci da abun da ya kama da wannan don haka aka ce kar su je din amma ana zuwa zamanin manzon Allah har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya zo wucewa ya tarar da wata mata a makabarta ta zo ziyaran yatta sai tana ta kuka manzon Allah ya ce baiwar Allah ki haƙuri mana ta ce a'a ta kyale ni baka san me ya same ni ba to amma bata san manzon Allah bane sai bayan manzon Allah ya wuce aka ce mata kin san wa yace ki haƙuri ta ce bata sani ba aka ce mata ai manzon Allah ta ce a subhanallahi ashe yanzu ne abun kuka ya samu ta tafi wajen manzo Allah har gida sai ya rasulullahi wallahi ban san kai bane manzo Allah sai ba komai amma dai ladan hakurin da nace ki kan babu ya wuce ki saboda inna masabru inda sadmatul ula ana hakuri ne lokacin da abu ya faru je kuma na baki hakuri ba ki hakuri ba to kaga tunda a makabarta ya same ta ai bai ce karki sake zuwa makabarta ba to ya halatta matan suna iya zuwa sai dai saboda wannan uzuri malamai suka duba suka ce makaruhi ne zuwa makabarta na mata sannan kuma zuwa makabarta musamman wajen maza muhimmin lamari ne a ruka zuwa ziyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin buraida wanda imam muslim ya ruwaita cewa manzo Allah yana fadi kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa inna tudhakkirukum al-akhirah wa tarwayar fa inna tudhakkirukum al-mauta cewa ku ziyarci makabar da na hana ku zuwa ziyara makabarta amma yanzu kuna zuwa domin zuwa ziyara makabarta yana tunawa mutane lahira yana tunawa mutane mutuwa ana so ana zuwa musamman ma idan an bunne mahaifinka ko mahaifiyarka ba karamin kuskure bane mahaifinka ko mahaifiyarka suna makabarta a ce baka zuwa kana ziyartar su ba karamin kuskure bane babban kuskure ya kamata duk sati ka je ka har inda suke kwance in zaka gane wurin ka je ka tsaya akan su kai musu sallama suna ji sun san kai ne kazo kuma kai musu addu'a ka juya za su san cewa kazo kuma ka musu addu'a amma sai mu je mu bunne iyayenmu kawai mu ci wa manta da su kuma an je an bunne wani abun da ba shi da amfani wannan kuskure ne ana buƙatar zuwa ziyara makabarta ƙwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce duk asabar sai ya je ziyara makabartan Baqi'a wanda take na Madina ya kan je ziyara ya je ziyarci wanda suke kwance ya dawo daga kikkiawan abu ne zuwa ziyara makabarta musamman ma wanda iyayensa suke bunni a makabarta a riga zuwa ana musu addu'a a can kafin kai ma wata rana akai ka kaso wanda zai je in baka zuwa ko ba za a je ba daga ana buƙatar zuwa makabarta wannan muguwar al'ada muke da ita mu a ƙasar Hausa sai kaga an bunne mutum an manta ma da shi yana makabarta baka zuwa ziyara wajen sa kuskure ne babba annabi yana zuwa kai ma kana zuwa da iyaye da malami karayi wasa da zuwa ziyaran su makabarta kuskure ne barin zuwa ziyara wajen su kai ko ba kowa a makabartan annabi ya ce kuna zuwa abun zai tuna muku lahira to ashe ga ya kamata ana zuwa ka je ka ziyarce su kaga mutane a kwance kace wata rana fa mu ne anan kaga zai tuna maka gyara sannan kai musu addu'a sannan ka tashi ka fita wannan babu laifi a rika kokari da Allah Allah sa mu dace mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya yake cewa idan mutum yana da kuɗi miliyan 5 kuma shekara ta zagayo ya zan cire musu zakkar su malam daga Jibril idan miliyan 5 ne dama ana cire rukun ushri ne idan miliyan 1 ne ana kasa miliyan 140 ne idan ka kasa miliyan 140 zai baka naira 25,000 haka ne ko ina accountants din ina tsammanin haka ne ko to in dai kudinka ya kai nisabi tun da yanzu ya kai wajen miliyan 2 da ɗan motsi ma nisabin zakka to za a cire kowane miliyan 1 za a cire 25,000 miliyan 2 50,000 miliyan 4 ya zama nawa kenan 100,000 saboda ka in miliyan 5 ne za a cire 125,000 shine zai zama to zakkan miliyan 5 shine zakkan miliyan 5 Allah sa mu dace Allah za ka kawo mu ba ku ce amin ba ko ba ku so ya kawo ne eh to ka san su malamai sai dai tambayan su yake zakka amma ba sa ganin zakka kuma gashi an bata malamai an ce wa malam ya gino ma don zakka kuma an je kawo zakka shi bai yino ma ba a kawo zakkan ba biyu ba eh to Allah sa mu dace so za mu takaita anan tambayoyin suna da yawa za mu maimaita namba dai da ake turo tambaya ita ce 070-30-41-341 sai a turo tambaya insha Allah in an sani sai a amsa abinda ba sani ba kuma a tambayo Allah ya sanar da mu alfarma annabi za mu tashi akan aya ta wato 93 a cikin suratu Ali Imran bayan jiya mun yi magana akan infaki ciyarwa da muhimmancin ciyarwa wanda mun jawo bayanai da yawa akai wanda kuma yana da muhimmanci ƙwarai da gaske mu dage wajen ciyarwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim duk lokacin da kake so Allah ya rika maka rangwame a cikin rayuwa ka rika taimakon wanda ba shi da shi in ka taimaki wanda bai da shi kamar yadda ayat ta gaya mana to Allah zai baka lada kuma sannan Allah zai ninninka maka a wata ayar man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha, balle mai idan zo maganar ciyarwa kam abunda qur'ani yake faɗa mana wajen ciyarwa, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Cewa misalin waɗanda suke ciyarwa dan Allah, dan Allah, kuma ka'ida ciyarwa ba za ka ciyar da abun da yake haramun ba. In Allah yana maganar ciyarwa, yana magana da waɗanda suka nemo dukiyarsu ta hanyar halal. Su Allah yake sauraro. Wanda ya je kwaso dukiyar al'umma don ya zo ya yi sadaka ya dai yi, waɗanda ya yi wa sun samu, amma shi kam dai babu abun da ya samu. Domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Allah mai tsarki ne baya karban abu kuma sai mai tsarki. Saboda haka Ubangiji tabaraka ta'ala ce misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu dan Allah, Allah ce kamar sali habbati, kamar mutum ne ya ɗauki ƙwaya ɗaya ya shuka a cikin ƙasa, idan ya shuka sai ta tsirar da, kamar sali habbatin ambatar sab'a sanabila, ita wannan ƙwayar sai ta tsirar da zangarniya guda bakwai, fi kulli sunbulatin mi'atu habba, kowane zangarniya ɗaya tana da ƙwaya ɗaya, ya zama nawa kenan? Na? 700 ko ba ma tare ne? Ya ina gaba a tare su. Mutum ne ya shuka ƙwaya ɗaya, sai ƙwaya ɗayan ta tsirar da zangarniya guda bakwai, kowane zangarniya ɗaya akwai ƙwaya 100 a jiki. 700 nawa? Ko sai an yi gwari-gwari? 700 ko? To duk wanda ya bayar in ji Allah irin ladan da zai samu kenan. Ka ba da ɗaya Allah ya baka 700, don Allah in ka hana wa ka hana, wa ka cuta. Ai sai sama Ubangiji ya ce wa man yabqal fa inna ma yabqalu an nafsi, duk wanda ya rowa in ji Allah kansa ya rowa, to za ka ba da ɗaya a baka 700 da Allah wa kai wa rowa, kansa kai wa rowa, wannan kuma alƙawarin Allah ne baya canzawa. Shi Allah in ya faɗi abu ba dawa a ce to za a yi gyara, an gama kuma. Ko? To saboda haka taimako da kuma ciyarwa yi wa kai ne, mu dage mu yi, kuma mu dage mu ƙarfafi kanmu wajen yi din, Allah sa mu dace, musamman taimakon waɗanda ba su da shi, musamman taimakon masu ƙaramin ƙarfi. A nan mun taɓa karanta wata ƙissa, za mu maimaita ta saboda muhimmancinta a cikin wannan tafsiri namu na Siriyat at-Tafsir na Maulana Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. Shehu ya kawo ƙissar wani bawan Allah wanda ya gaya wa annabin zamaninsa, ya ce ina so in ka gana da Allah ka gaya wa Allah ina son arziki. Annabin da ya gana da Allah sai ya ce ya Ubangiji bawanka wa ne, ya ce yana son arziki. Sai Ubangiji ya ce to ka gaya mar zan bashi arziki amma da sharadi, zan raba rayuwarsa biyu, rabi zai yi arziki, rabi zai yi talauci, ya zaba. Ya yi arziki a farkon rayuwarsa, ya yi talauci a ƙarshe, ko kuma ya yi talauci a farko ya yi arziki a ƙarshe, wanda ya zaba. Ya zo annabin ya zo ya gaya mutum, ya ce Allah ya karɓa amma da sharadi, me ka zaɓa? Sai ya ce to zan yi shawara. Ya je ya samu matarsa, ya ce to Allah ya amsa zai bani arziki amma ba da sharadi. Ga abun da Allah ya ce, me shawararki? Ta ce tab arziki ka ce yanzu kawai, ba wani magana sai ƙarshen rayuwa, yanzu arziki yanzu. Abun da kuke cewa no wasting time, kawai yanzu ya zo kawai. Ya ce mata kai alfaqru ba'da al-ghina sa'bu, talauci bayan arziki fa matsala ne, matsala ne. Don yana cikin waɗanda annabi ya ce a tausaya wa mutum uku, annabi ya ce mutum uku abun tausayi ne, a cikin su akwai ghaniyyu qaumin iftaqara, mawadacin cikin mutane ya talauci. Annabi ya ce ku tausaya mar, ya ce kai a zo ayi arziki kuma a talauce fa akwai matsala. Ta ce a'a, kar mu musu ka ce wa Allah yanzu yanzu kawai, ka san mata akwai son hutawa, ba za su wahala. Jikin wahalan ka wallahi mata sun fi kakin wahala, kuma daidai ne. A dage a sama musu su ji daɗin, dama su Allah bai su don wahala ba, Allah bai su don wahala ba. Don haka kar ka zama namiji don akan sa ma za mu yi nasiha yau, kar ka zama namiji don ka wahala ka ce sai ta wahala, a Allah bai ta don wahala ba. Kai dai ka je ka wahala, ita ka bar ta dan saura. Mata sarakuna ne, ai musu a hankali. Yau akan maza za mu yi, don haka mata za su gode. Ko ba haka ba? Shi kenan. Kawai sai ta ce a'a, arziki yanzu yanzu kawai. Ya ce to shi kenan, sai ya karɓi shawara. ka san wani lokaci ana karban shawaran su amma dai ba kika karba ba in kana karban shawaran mata wata ran zaka fada rabi eh in kun yi shawara da su inji manzon Allah shawiruhunna wa khalifuhunna annabi yace in kun karbi shawaran in kun yi shawara da su idan kun fito waje ku aje musu kayan su in dai bai daidai ba ku je ku yi abin da ya dace yawanci in kai shawara da su za su baka shawara ne abin da zai daidai da ra'ayin su da kuma daidai da hankalin su saboda hankali ku ba zai zama dai ba to saboda haka sai ya karbi shawara sai ya ga annabin annabin sai ya je ya ga Allah sai arziki ya zo kawai duk abin da ya taba arziki duk abin da ya taba arziki sai ya ce wa matarsa to arziki ya zo sai mu fara lissafi domin nan gaba za a shiga talauci kuma tace ai wallahi mu da talauci mun yi sallama mu da talauci ai mun yi sallama yace mata haka yace ah Allah ya bamu ya karba me zai da shi ashe arifa ce da ta fi shi sanin Allah ne tace ah yanzu kai kana ga Allah ne zai bamu abu kuma ya karba Allah baya kyautar zobe yayi ya karba ya zobe abu Allah baya yi ya bamu mun shiga kenan har mutuwa arziki kawai in ji ba ta ta gaya masa tace amma abun da za ka yi shine saboda arzikin ya dore na san Allah yana so a taimaki bayinsa abunda zaka yi shine duk abunda zaka yi biyu zaka yi daya naka daya na sadaka in ka sayi dokin hawa guda biyu zaka saya daya naka daya ka bada sadaka in ka gina gida gina biyu daya ka bada sadaka daya naka idan an dafa abinci tukunya kwariya biyu za a yi daya kwariyar ka daya ta sadaka in ka dinka riga dinka biyu daya taka daya ta sadaka duk abunda zaka yi kai na sadaka duk abunda zaka yi kai daya na sadaka kaga abunda Allah zai sai karbi shawararta ya je kawai ya yi ta yi duk abun da zai akwai na sadaka duk abun da zai akwai na sadaka bayan lokaci sai Allah ya gaya wa annabin ya ce gaje ka gaya wa bawa nan nawa yanzu kam arziki har ya mutu arziki ba zai kare ba saboda amfanin yin sadaka wa wanda ba shi ne shi ne abun da ya gagare mu yau muna ganin dan abun da yake hannunmu kamar in mun bayar za mu rasa to dadin ya kai ka samu da karfi ka kwato ko Allah ne baka to shi Allah da yace ka bayar bai san kana nan bane da ba zai baka ba tsora ka mu dage kwarai da gaske Allah ba mu ikon yi din sannan za mu yi amfani da wannan dama mu sake ƙarin bayani akwai wata muassasa da muka yi wani foundation kenan na tallafawa marayu insha Allah mun yi wannan muna neman mutane su shigo duk wanda yake ga zai iya aiki ne na sa kai kuma aiki ne na taimakon kai za mu yi foundation in Allah ya yarda kamar yadda ake a sauran wurare in Allah ya kai mu muna raye baɗi abinda aka tara a asusu mu zo mu ga abinda aka samu mu saye abinci da sutura da abinda ake da bukata mu zo mu raba wa marayu waɗanda kullum idan Allah zai yi magana a taimaki mutane yakan fara ne da maraya Allah yake farawa duk inda Allah zai ce a ciyar to sai ka ji ya ce waliyatama marayu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana wa kafiril yatimi haka da manzon Allah yace ni da mai renon maraya haka za mu kasance a cikin aljanna ranar alkiyama tare za mu shiga aljanna da wanda yake lura da haƙƙin maraya to daga muka yi wannan foundation insha Allah kuma alhamdulillah an fara samun mutane waɗanda suke son yin aikin alkhairi sun fara shigowa saboda haka duk wanda zai iya ya shigo duk wanda ya shigo sharadi na farko dai duk wata zai bada naira 250 in kai lissafi a shekara zaka bada naira 3000 sai in Allah da mun tara bisa tsari za a zo a yi abin cikin tsari anan inda muka tara kuɗin anan din za a zo a yi insha Allah saboda haka duk wanda yaga zai iya muna gayyar mutane a zo a shiga a wannan aikin alheri wanda Allah ne tabaraka wa ta'ala yace ai annabi kuma yace ai muna neman duk wanda zai iya da wanda yake jin mu anan da wanda yake jin mu a gidan radio kowa ya shigo ya bada nasa taimakon domin yi wa kai ne Allah yana so a taimaki marayu saboda sun fi kowa abun tausayi saboda yau zaka samu yanzu waɗansu marayu suna karkashin wata mace kwaya ɗaya tana da yara hudu ko biyar sai ta je ko ta yi wanke-wanke ko ta yi shara ko ta yi wani aiki dai kaskantaccen aiki ta dan karato abun da za ta karato ta dan sama musu abun da za su ci kaga yara ba sa iya zuwa makaranta ko na Islamiya ba sa iya zuwa na boko ƙarshe in sun fara girma sai talla kawai tallen safi tallen rana tallen yamma yaro sai tashi babu tarbiya to ni da kai muna da laifi ai ba mu bar ƴaƴan mu su lalace ba su din ba ƴaƴan wani bane Allah ya dauke ransu kai me tabbas dinka Allah ba zai dauran ka ba ka bar yara kanana baka da tabbas to abun yi wa kai karshe ka ga yara suna ta yawo in ba sa akai ban yara mata ne sun fara girma irin halin da muka shiga nan kaga sun shiga wani hali na lalacewa kuma duk inda yara suka lalace duk wani wanda yake da alaka da angwar ma wallahi yana da laifi a wurin Allah wani abu zai taso kaga marayu ne magani na naira 1000 sai gagare su in sun zo sun roke ku angwa ku ki ba su yawanci haka muke to wannan yasa dole mu rika taimakawa juna kamin taimakon kai ne kar ka dauka taimakon su kai kai kanka ka taimaka yi wa kai ne saboda haka mun gaba wannan foundation saboda amfani da irin waɗannan ayoyi da Allah ya faɗa mu karanta kuma mu yi aiki ba mu sha labari ba kamar jarida ko kuma kamar abun nan magana jari mu karanta mu yi aiki saboda ga muna so mu yi abun a aikace daga duk wanda ya ji kansa duk wanda ya ji zai iya kawo kansa ka bada sunanka ka bada namban wayanka duk abun da ya taso insha Allah za ana magana da kai in Allah ya yarda saboda haka muna so ai wannan aiki saboda mu yi wa kanmu Allah ya shiga cikin lamarin mu da albarkan manzo Allah duk wanda yayi wannan to Allah zai shiga cikin lamarin sa domin in ba haka muka yi ba muna gari yadda ake shan wahalar rayuwar nan kuma yadda Allah ya yi mu muke da yawa da muna da tsari da ba za mu sha wahalar da ake sha din nan ba ba za a sha wannan wahalar ba amma ga mu da yawa ba tsari sai kaga matsala ta naira 1000 ta gagari mutum a cikin unguwa maraya ne ba yadda zai saboda haka idan muka hadu za mu iya yanzu 250 nawa take a wata a wajenka ba wanda bai fi karfin 250 ba babu wanda bai fi karfin ta ba to aron lokaci Allah ya ba mu mu yi amfani da lokacin da Allah ya ara mana wata ran ba mu bane sannan abinda za mu dauka mu bayar Allah ne ya ba mu in ba mu bayar ba za mu kashe su a banza wani in bai bayar ba zai je ya biya kudi ya kalli kallo wani zai sayi data ya ta kallon film ko ba za a yi haka ba a ta lalata kudin ba kai aikin kirki ba kuma kai aikin banza dama an ce mutum bai share masallaci ba zai je yana kasuwa to saboda haka ai kokari a bada hadin kai da wannan hidima da aka sa foundation ne na marayu saboda haka duk wanda ya ji zai tuntube mu ta wannan number wayan da muka bayar wanda ake turo text za mu sake mai bata number ita ce 070 3041 3431 duk wanda yake so zai shiga ciki sai turo ya tuntube mu ta wannan mu isar da sunansa da number wayansa insha Allah cewa zai taimaki marayu da kuma gajiyayyu waɗanda ba za su iya yi kansu komai ba saboda yanayin rayuwa so Allah ba mu ikon taimakawa kowa ya kokari ya shiga ba mamaki ka bada kudinka na shekara watakila ba za ka bada na wata shekara ba Allah ya dauke ka ba mamaki Allah da zai nuna maka girman aikin da kai na shekara ɗayan da kai burin ina ma ka dawo kai ta taimakon marayun kawai yana cikin abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi taimakawa marayu da taimakawa mata zaurawa wanda auren su ya mutu annabi ya bi lura da sha'anin waɗannan biyu da marayu da zaurawa saboda ita ba zaura wato tana nan a tsakiya ita ba matar aure ba ita ba yar gida ba sai ayi wowa yan gida ce fare banda ita don ba ta layi a ce ai ke babba ce ba miji sannan gida kuma an cire ta a gefe to tana cikin wani irin hali wanda take da buƙatar taimako saboda haka waɗannan guda biyun annabi yana ba su muhimmanci wajen lura to mu yi koyi da manzon Allah mu yi aiki da damar da Allah ya ara mana mu yi aiki da lokacin da Allah ya ara mana mu yi aiki da wadatar da Allah ya yi mana dan mu ma Allah ya shiga cikin lamarin mu ko Allah bai ma ba ko kana ganin misali kai matashi ne ai yanzu ma baka yi aure ba in ka taimaka wa maraya ai kai baka haifa ba ma ballantana kai ai ba mamaki zaka zo ka aihu in kuma ka mutu kafin ka aihu ai za a je lahira ba ka son sakamako ne wurin Allah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra to mu dage mu yi wannan aiki Allah taimake mu sannan muna ƙara jawo hankalin kuma su ɗan committee namu na wannan tafsiri wanda shekara uku bana suna kokari wajen ba da kuɗi na daukar nauyin wannan tafsiri ana sawa a gidan radio da sauran abun da ya shafi wannan uzurin tafsiri shi ma yana daga cikin infaki din ciyarwa din yanzu duk wanda zai ji cewa mun kafa wannan foundation na marayu idan har ya taimaka daga nesa ya ji mu daga wani gari daga cikin garuruwa ya taimaka ai dalilin sawa a radio ne to duk wanda suka taimaka ladan da duk wani ya shigo ciki ya bayar sai Allah ya bawa ladan duk wanda ya bada gudunmuwa aka sa karatun a radio saboda karamci na Allah yana da yawa to don Allah wanda suke wannan asusun namu tun shekara uku da Allah ya kara himma wanda ya danyi rauni kar ya bari shedan yayi tasiri a kansa, yayi kokari ya bayar, wanda kuma yake bayarwa ya cigaba da bayarwa in Allah ya yarda zai ga albarka a cikin tafiyar. Kuma kullum abun da muke so shine muna so idan zamu yi abu mu nayi wa kanmu, mu rika koya mu yi da kanmu. Yaudaran kai ne kullum wai kace sai ka nemo alhaji wane, ko sai ka nemo honorable wane, sai ka nemo his excellency wane, ko her excellency wance, kai dai kullum kana nan a makale, a makale kake kai kullum. Dan naira 100-200 da kare yana din da su Allah zai mai da kai bawa daga cikin bayinsa. Amma in ka zauna kullum sai ka nemo ne zo ya maka randa bai ma ba ba zaka iya ba. Kuma daga nan ake koyon kudi. A to ka nemo wancan ya kawo wannan ya kawo ba sai a ce to ai tunda an samu ya kamata mu dan cire kudin mai da muke dan zirga-zirga da kudin kati. Daga nan fara shiga cikin wani abu kuma da mai ko. Amma in ni na bayar kai ka bayar ba mu da wannan bukata. To don Allah mu dage wancan committee namu yana nan, wancan na elders ne, wannan kuma na youth ne. Ko wannan wancan na elders ne, wannan kuma na youth ne. Kowa yayi aikin sa, kullun ya amalu ala shakilati. Kowa ya tsaya yayi aiki akan matsayin da Allah ya dora shi. To muna fata wanda zai shiga duka biyu ma sai ya shiga. Ya shiga na wancan 5,000 a shekara, ya shiga wannan kuma 3,000 a shekara, 8,000 ba wani abu bane gaba ɗayan su in Allah ya baka iko kam. Yi wa kai ne, sai ranar da ka koma zaka ce ina ma da an dawo da ni in cigaba da yin kuma abinda Allah ya nuna min. Allah ba mu iko ni. Albarkan manzo Allah. So Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kullu ta'ami, kowane irin abinci, kana halal li bani isra'il, halal ne ga banu isra'il. Idan ake banu isra'il sune ƴaƴan annabi yaqub alayhi salatu wassalam, to duk wani abinci halal ne a wajen su. Illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi, sai abunda wato isra'il ya haramta wa kansa. Isra'il shine annabi yaqub. Idan an ce banu Isra'il ƴaƴan annabi Yaqub, to kowane abinci a zamanin annabi Yaqub halal ne a wajensa, sai abunda shi Isra'ilu ya haramta wa kansa. Illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi, sai abunda Isra'il wato annabi Yaqub ya haramta wa kansa. Amin qabli an tunzala at-taura, tun kafin ma saukar da at-taura wannan abun ya riga ya faru. Abun da ya faru kenan. Kuma Allah sai yake cewa ka ga musu ya rasulullahi ulu fatu bi tawrat, ku zo da at-tawran fatuluha, ku karanta at-tawran in kuntum sadiqina, inda gaske kuke yi. Wannan wato abun da ya faru. Dalilin sauka wannan aya, Yahudawa ne suka zo suka samu manzon Allah, suke cewa kai annabi kana cewa kai kana kan addinin annabi Ibrahim, ka ce kana kan addinin annabi annabi Ibrahim, kana kan addinin ma'ana kana kan addinin annabi Ibrahim, kai kake cewa kana kan addinin annabi Ibrahim. Yahudawa ne suke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ai sai suke faɗa wa annabi kenan, ai amma Isra'ilu dan annabi Yaqub baya cin naman ragumi, baya cin nonon ragumi, baya cha baya kuma cin naman su. Kai kuma gashi kana cin nono, kana cin naman ragumi, kana cin nonon ragumi. Shi kuma Isra'il wato annabi Ibrahim, annabi Yaqub baya cin nonon ragumi, baya cin naman ragumi. Kuma kai ka ce akan addinin annabi Ibrahim kake, kuma duk ba sa ci. Kuma ka ce kai kana kan addinin su, wato kaman sun zo su kalubalanci manzon Allah ne. To shi kuma annabi ba kalubalantan sa, da an kalubalance shi sai Allah ya ce da ni ake yi, ba da kai ake ba. To da suka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka, suka ce ai annabi Ibrahim ma baya ci, baya ci nonon raƙumi, naman raƙumi, baya shan nonon raƙumi, amma kai kuma kana ci. Kuma ka ce akan addinin sa kake, tunda shi baya ci addinin sa ya hana, kai kuma kana ci, ashe ba addinin ku ɗaya ba kenan. In ji su fa, suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To an ce abun da ya faru, annabi Yaqub shi ya haramta wa kansa cin naman raƙumi, da kuma ya haramta wa kansa shan nonon raƙumi. Abun da ya faru, yayi rashin lafiya ne. Da ya rashin lafiya, rashin lafiyan yayi tsanani, sai ya ce Allah nayi alƙawari, idan ka warkar da ni zan zabi abun da nafi so cikin abinci in haramta wa kaina. To abun da yafi so a cikin abinci kuma ya fi son naman raƙumi da nonon raƙumi. Da Allah ya bashi lafiya, sai ya ce to Allah na haramta wa kaina nonon raƙumi da naman raƙumi domin su nafi so, tunda ka bani lafiya Allah na riga na haramta wa kaina. Ka ji dalilin da yasa annabi Yaqub alayhi salatu wassalam ya haramta wa kansa cin naman raƙumi da kuma shan nonon raƙumi. Sannan wani gaurin kuma an ce yayi bakance ne cewa idan Allah ya bashi yaya goma to zai haramta wa kansa naman raƙumi da nonon raƙumi nan ma sai Allah ya bashi. Ala ayyi halin dai shine yayi bakance nuzuri kenan. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi abin da ya bukata din, to da Allah ya bashi to shine sai ya haramta wa kansa abin da Allah ya halatta masa. Shine Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake fadi a nan din cewa kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila, kowane abinci halalle ga banu isra'il, har raqumi da nonon raqumi, illa ma harrama isra'ilu ala nafsi, sai abin da shi isra'ilu annabi yaqub kenan ya haramta wa kansa. Amma halal ne Allah bai haramta wa kowa ba sai shi Allah ya haramta masa. To Allah ya haramta masa ne saboda wannan bakance da muka faɗa. To sai suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai annabi Ibrahim ma baya cin naman raƙumi, baya shan nonon raƙumi. Sai Allah ya ce ah ya za ku bari haka kuma? Ai abun da ya faru kuna maganan abun da attaura ma ta zo ne bayan wucewan annabi Ibrahim. To me ya hada maganan da attauranku? Me ya hada maganan da attaura? Tunda Qur'ani abinda Allah ya faɗa kullu ta'ami kana lil bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabl an tunzala at-taura, ku kuna magana kuma wannan abu ya faru ne tun kafin bayan saukar da at-taura din. To annabi ya ce Allah ya ce to ka gaya musu ya rasulullahi, ka gaya musu kul, gaya musu ya manzon Allah, shine uslubi talqini kenan, gaya musu ya rasulullahi fa'atu bit-taurati, ku dauko at-tauran ku zo da ita fatuluha, ku karanta at-tauran in kuntum sadiqin, inda gaske kuke yi maganar da kuka faɗa tana cikin at-taura din. To lokacin da aka yi abun annabi Yaqub, lokacin da aka yi abun da aka yi babu maganar bata zo cikin at-taura ba kwata kwata, to aina kuka samu ta? Babu inda kuka samu ta, ƙarya kawai kuka shirya. Dama sun saba mun karanta a baya ko su rubuta abu, ko kuma su ce wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah, su girgiri ƙarya su ce ai daga Allah ne, Allah ce ƙarya ne, ba daga Allah abu yake ba. Wani lokaci ma su rubuta abu su ce abun daga Allah ne, Allah ce a fa wailul lil ladina yaktubuna al kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bi samanan qalila. To daga dama sun saba, to shine anan aka musu tsiye, aka ce ku dauko at-tauran, ga ya musu ya rasulullahi, su dauko at-taurat ta su zo da ita, in sun zo kuma fatruwa ba kai zaka karanta ba, ba wani ne zai karanta ba, su din su karanta ta, ka bude ka karanta kayanka da kanka, ina ka ce akwai to karanta, ka san zafi kama mutum da wuri ko bismillah fara muna jinka tirye tirye kana karatu, ana jira he ka iso a ji kayi karatu tun daga farkon littafi har karshen littafi babu magana, ka san wanda ya saka sai dai shiru ya kalle ka kawai, ba zai ce to ina abun yake ba, yanzu kai kamata ka tambayi kanka ina abun yake. To Allah ya ce ga ya musu su zo da at-taurai, in sun zo da ita kuma fatluha, su karanta at-tauran su nuna maka a ina ne annabi Ibrahim baya cin naman raƙumi, baya shan nonon raƙumi, sai zaman to ƙarya ne fatluha in kuntum sadiqin, ku karanta da inda gaske kuke yi, sai suka zo ba su karanta ba, shikenan suka ji kunya. Allah ya ce to fa man iftara ala Allahi al-kadhiba, duk wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan bayyanan hujjojin da annabi ya zo da su sallallahu alaihi wasallama bi anna at-tahrima innama kana min jiyati yaquba la ala ahli ibrahima, cewa haramcin cin nonon raqumi, inaman raqumi da nonon raqumi ya faru ne lokacin annabi Yaqub alaihi salam, ba lokacin annabi Ibrahim bane, ba lokacin annabi Ibrahim bane, ƙarya kawai suka yi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ulai kaumuz zalimun, waɗannan su ne waɗanda suka zalunci kansu domin sun faɗi ƙarya saboda su kare buƙatunsu da muradunsu. Wannan kuma yana faruwa ko a musulunci, kaga mutum yana ta ƙoƙarin jawo ayoyi da hadisai saboda yana buƙatar ya kare ra'ayinsa. Wannan an yi shi tun a zamanin da aka samu wato rikici na musulunci na firak, lokacin Khawarij da aka samu, da lokacin Nawasib, har kirkiran hadisan ƙarya ma an yi saboda kowa ya kare bukatarsa. Aka samu Allah ya kawo masu karewa, Allah ya sa suka kare duka mutuncin hadisin manzon Allah. To har yanzu kuma tunda Qur'ani fassararsa da yawa, ana iya samun mutum ya zo ya dauki aya ya juya ta yadda yake so ya fassara ta yadda yake so, ya mere ita kan wadanda yake so in yazo maganar karewa kuma ya ja ya kare kansa wannan yana faruwa al'ada ne dama na Yahudawa su yi ta jayayya akan abun da yake ilimi ne amma kuma da son rai to haka ana samu irin wannan kaga mutum ya cije akan magana koda ba gaskiya bane kuma sai ya nema mata mafuta ana samu haka Allah kiyaye saboda ga duk abun da mutum zai ji tsoron Allah musamman ma malamin addini malamin addini wakilin manzon Allah ne in ya yarda in ko ya shiga layin ƙarya ya tashi daga wakilin manzon Allah ya zama wakilin shedan a zahiri wakilin annabi amma a hakikar lamari kuma wakilin shedan saboda kowa ya tsaya inda aka tsaye da shi ka fadi abu gurgurdon fahimtanka ka fadi abu gurgurdon saninka kar Allah ya saukar da aya kan kafirai ka sauke tukan waɗansu musulmi wanda kana gani fahimtar ku ba ɗaya bace ko kuma ka dangana musu muguwar magana saboda fahimtar ku ba ɗaya bace a'a idan an saukar da aya ka ajiye ta inda aka ajiye ta in hadisi ne zaka ja ka ja hadisi ya tsaya inda Allah inda manzo Allah ya magana akai saboda kowa ya samu ya tsira da nasa mutuncin da kuma abin da ke gaban sa Allah ta mu dace ubangiji yace to duk waɗanda suke irin wannan ƙarya suke kirkirawa Allah ƙarya ومن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون دام على هذا جاء الله تبارك وتعالى ينا فدي cewa ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ومنجي تبارك وتعالى yace sani wadanda suke girgiran ƙarya suna danganawa Allah duk abunda harshen su ya tsara musu kawai sai su ce daga Allah ne su ce wannan halal alhali ba halal bane su ce wannan haram alhali ba haram bane kawai litaftaru ala llahi alkadhib dan su girgirawa Allah gariya ubangiji yace innal ladina yaftaruna ala llahi alkadhiba la yuflihun wanda suke girgirawa Allah ƙarya su danganawa Allah ƙarya Allah yace ba za su samu rabo ba Allah kiyaye mu dan ha ko da daga Allah ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين من يوى آرم مشيقل بيجا آية فرقم با تا وچه بك فسر عدل ومن افترى على الله الكذب دوان دي كريا يدن غناو الله كمري دمك كرنجا وانا من بعد ذلك بايام هجوجي بيانا نصر رقاسم فتو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ زَالِمُونَ كَانُوا قُلْ كَغَيَا مُسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ أَلَّا يَا غَسْكِيَا اللَّهُ يَا غَسْكِيَا فَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا سَبَوَرَ كُ سَابُونَ مَنْزُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَاسُ إِيمَانِي كُو بِي حَنْيَا نَنْتَ النَّبِي إِبْرَاهِيمَ كُو بِي الدِّينِ نَنَّ النَّبِي إِبْرَاهِيمَ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا كُو بِي الدِّينِ نَنْ دَيْنَا النَّبِي إِبْرَاهِيمَ وَنْدَ نِيمَا النَّبِي أَكَنْتَ نَكِي Hanifan addini ne ma'idan an kulli dinin ila al-islam addini ne wanda ya kama layin sa kowanne addini sai da ya biyo shi shi independent ne me zaman kansa ne addinin musulunci saboda ga da manzo Allah ya zo to kowa ma ya ajiye nasa ya bi na annabi sallallahu alaihi wasallama kowa ya ajiye nasa ya bi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma'anan wa tabi'u millati ibrahim hanifan wato addinin da ya kama hanyar sa sosai kowane addini sai dai biyo shi a baya sannan wa ma kana min al-mushrikin annabi ibrahim dai inji Allah har yanzu yana tabbatarwa ba mushriki bane kamar yadda muka karanta a baya suna cewa annabi ibrahim su yahuda suna cewa annabi ibrahim ba yahude ne nasara suna cewa annabi ibrahim nasara ne to Allah sai ya tsarkake shi Allah ya wanke shi yace ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin annabi ibrahim ba yahude bane Annabi Ibrahim baba na sare bane. Annabi Ibrahim ba mushriki bane, Annabi Ibrahim musulmi ne, tsantsa inji Allah tabaraka wa ta'ala. Tsantsan musulmi. Saboda haka, wa ma kana min al-mushrikin, Annabi Ibrahim bai zamanto wato wanda yake mushriki ba. nan Allah tabaraka wataala dan ya nuna mana a kowane lokaci yakan ba wa manzo Allah labari na abubuwan da suka riga suka wuce wanda in ba labari ne daga Allah ba ba zai inganta ba dan babu abun da yake da wahala kaman tarihi yana sarkafewa yana hardewa da juna yana cakuruwa da abubuwan da ba daidai ba to wannan tarihi da Allah yake ba wa manzon Allah tun daga annabi Adamu alaihi salatu wassalam har zuwa kan annabi Isa duk gaba ɗaya wannan kul sadaqallah kaga ya musu Allah yayi gaskiya duk labarin gaskiya ne da Allah yake ba wa manzon Allah kamar yadda zamu samu a nan gaba kadan zalika natuluhu alayka min alayati wadhikri lakin kamar yadda muka baro a baya Allah yake muna ta karanta ma waɗannan labaru ya rasulullahi to kuma duka gaskiya ne to waɗannan yahudawa suna jin labari na gaskiya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka dole ne a sallama wa manzon Allah kan abin da annabi ya zo da shi Allah ya samu dace to insha Allah zamu yana tsayar mutai domin zamu tashi akan gabar abin da ya shafi ɗakin Ka'aba insha Allah gobe kenan Allah ya kai mu to insha Allah a yau tunatarwar mu tana magana ne akan abin da ya shafi haƙƙi wato na mata akan mazaje duk wanda ka gani a duniya aure ne ya kawo shi auren nan kuma sai an haɗu namiji da mace sannan aure ya zama aure sannan a haifi ɗa shine ubangiji yake cewa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkaru kowane abu Allah ya ce mun yi shi biyu ne da haka dole sai an haɗu sannan a samu haihuwa to akwai haƙƙin miji akan mata akwai haƙƙin mata akan miji saboda haka zamu ga kowa da irin nasa haƙƙin da Allah ya dora shine Qur'ani Allah yake tabaraka wataala yake gaya mana cewa a su mata walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf lallai mata suna da abun da yake kansu wanda za a yi musu na kyautatawa inji Allah dole ne a musu shi saboda abu na farko bayan mutun ya aure mace domin zamu tafi ne kai tsaye akan abun da ya shafi su mata idan mutum ya yi aure amana ya dauko duk lokacin da namiji ya auro mace matsayi uku ne mace take da shi a wajensa shi yana matsayin uba a wajenta yana matsayin uwa sannan yana matsayin miji duk abun da uban da zai mata duk abun da wata za ta mata dole ya dawo kanka sannan ga naka saboda da ka dauko mace ka kawo ta gida yanzu ta zama ta haka babu abun da za ta nema wajen wani sai wajenka kuma zaka zo ka ajiye ta a gida ne aikin ta biyayya ba a dora wa mace kowane aiki ba banda zaman gidan miji ta yi biyayya haka musulunci ya tsara ba a tsara mata komai ba banda wannan saboda haka zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi yake cewa ittaqullaha fi nisa manzon Allah ya ce ku ji tsoron Allah akan sha'anin mata ku ji tsoron Allah akan sha'anin su fa innahunna awanun indakum ko kuma fa innahunna indakum awanun manzo Allah ya ce su mata a wajenku tamkar waɗanda aka kamo ne aka daure haka annabi ya faɗa wanda aka kama aka daure a furzin da Allah yana da wani aiki banda abinda aka bar to manzo Allah ya ce kaman kamammu ne waɗanda aka daure su a furzin inji manzon Allah saboda haka yace ku ji tsoron Allah a cikin sha'anin su saboda haka ji tsoron Allah duk abun da zai zamanto kyautatawa mace a cikin gidan aure ka sani zaman ka take yi ba ta da wani miji sai kai ba ta da mai saya mata sabulu ba ta da mai saya mata abinci ba ta da mai komai sai kai da Allah ya sa ka dauko ta kuma ba kai ka ba dole aka saka ba kai kace kana son ta to dole ka kyautata mata na farko kenan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yake cewa su mata idan kuka auro su akwai haƙoƙi da yawa na farko annafaka dole ka ciyar da matarka a nemo musu abinci a basu sannan shine Qur'ani yake ga mana liyunfik zuta ati min sa'ati kowa ya ciyar da matarsa gurgurdon karfin ga gurgurdon abin da zaka ciyar da matarka kowa liyunfik zuta ati min sa'ati babu wata mata da aka ce ta nema wa kanta abinci idan mace tana nema wa kanta abinci mijinta ya ci amananta sai dai in bai da shi larura na rayuwa ba yadda baya faruwa babu irin jarabawan da babu amma idan kashe zuciyarsa yayi da gangan akwai mazan da zuciyarsa yake mace kawai sai mutum ya zo ya zauna saboda ya ga matarsa tana da kokari sai ya kashe zuciyarsa to babu haƙi a kanta duk abun da ta ciyar in ta ga dama ta rika rubutawa ko mutuwa ta sai ka biya ta Allah bai tsora mata ciyar da kanta ba haƙinka ne da ka ta rubuta bashi ne ka biya shine annafaka dole ka ciyar da ita abu na biyu wa maskanu dole ka nema mata wajen zama qur'ani Allah ya ga mana askinuhunna min haythu sakantum ku zauna da matan ku ku nema musu wajen zama kamar yadda kuke zaune a inda kuke zaune abu na biyu kenan abu na uku dole ne a nema musu magani idan ba su da lafiya idan mata ka ba lafiya ka nemo mata magani nawa ne matan su suke rashin lafiya bai dame su ba ba za a nema musu maganin ba sannan manzo Allah yake duk wannan abun dole ne akan ka wa in kanat ganiyatan min al-mali koda matar ka mai arziki ce dole sai ka mata wannan abu sai dai in ta ga dama ta ce ta dauke ma saboda tana da karfi shikenan ka zama mijin hajiya warai kuwa eh yanzu sai yadda ta ga dama a gidan ba abun da ka iya nan kam kai ma ka sani saboda kana matsawa kadai kadan to ita ne za ta sake ka ko kai za ta sake ta eh ah na ba barazana sai dai ma barazana kai ta biyayya in ba haka ba karshen ta sake ka eh abun ya juya to ita take ma ce fa ne ran da ta fita a gidan kan ba ta sake ka ba to saboda haka koda modaciya ce kai zaka mata hidima sai dai in tana da wadata tace ta dauke ma saboda tana tausaya maka to babu komai sai ka bita a hankali kai ta mata biyayya kuma banda bata mata rai eh in ka bata mata rai kuma zaka gane eh saboda haka dole a mata biyayya ai bai da zaka yi domin kaida ne duk wanda yake maka baka yi saka taba shi ba wannan kaida dan adam jubilatul qulubi ala hubbi man asana ilayya duk wanda yake kyautu ta ma baka son saba mar kana jin tsoro saboda haka in dai matar ka tana ma ce fa ne a gida to yanzu ka bi ta hankali kawai Allah ya kawo maka kai kam har gida ta fadi ga sassa ka ta mata addu'an alheri in ko tace ina da shi amma ba zan yi baka nemo ba yadda kai ya dole ka nemo ba yadda zaka yi ka zo kana complain wallahi matan zamanin nan ba su da imani tana da shi ba amma ta kita mun eh ba za ta yin ba sannan dole ne a mutunta mata wani ya ga tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma haqqu zawjati ahadina alayhi menene haƙin matar ɗayan mu akan sa ya rasulullahi manzo Allah ya ce tu ilma ha idza daimta in ka cika ciyar da ita in ka cika ciyar da ita saboda haka kar ka kuskura kana magidanci ka je waje ka sayi nama ka ci ka sayi nono ka sha ka sayi mulcina ka sha a fasa ma kwai ka ci ka dawo gida ka bar matanka da tuwon masara da miyan kuka ka zalunce ta kuma wallahi Allah bai kama ka haka kawai ka barta da tuwo bushashen tuwo da miyar kuka kai ka je kana cin abu mai dadi kuma sai ka ga wani abu ya faru sai ka ji mutum ya zo yana cewa wallahi ni matan nawa ma gani nake wallahi gaba ɗaya ta tsufa to wai tsufa da ita kai ka tsufa da ita ba ta cin abinci mai kyau in tana cin abinci mai kyau in ta fita sai a ce ba matar ka bane saboda kyau za ta yi ka kasa kiwon ta kana kiwon kanka cin amana ne wannan daiwa kuma maza suna yi mutum ya je ya cin abinci mai kyau a waje ya bar matarsa da yunwa wannan cin amana ne kuma Allah ba zai bari ba wallahi Allah ba zai bari ba daga ka ji tsoron Allah ka tabbata ka kyautata wa matarka wajen abinci haka nan wajen sutura ka tabbata ka dinka wa matarka sutura wani a shekara yana iya yi sau ɗaya ne kawai wani a shekaran ma baya iya yi ya zo ya rika cewa wa matarsa kazama ce dan Allah da ita da shi waye kazami ya saya mata zanin ne yanzu wani rabonsa da ya saya wa matarsa makilin da turare da lalle da kudinsa ya manta lokaci ya ba za ta zama kazama ba waye mai da ita kazama amma mazan nan ba ku da adalci waye mai da ita kazama ne don ana magana akan ku ko ai maganar gaskiya ne ko kuka mai da su kazamai inda yadda kake ganin ta a cikin gidanka haka kake ganin ta kafin ta yi aure da ba za ka aure ta ba babanta ya saya mata lalle ya saya mata turare ya saya mata abun nan dan kunne ya saya mata zani mai kyau ka ganta gwanin sha'awa ka lallaba ka auro ka zo ka ji kamar ta ce fa ne ya ba za ta zama tsohuwa kazama ba ko kuka mai da su tsofi kazamai dan haka amana Allah ya dora muku wani wallahi bai san saya wa matarsa ko brush da makirin ba sai ya ce wa bakin ta yana wari ya ba zai wari ba kai ka jawo warin bakin ka kawo mata kuka kai ka kawo mata brush da makirin ko ba haka bane ita ce maganar gaskiya wallahi ba ma lura da matan mu eh ai karatu in ya biyo ai nika kawai ba wani maganar daga kafa kuma ban karasa ba lokaci yayi kuma gobe zan dora mata mata albishirinku sai na gaya wa maza gaskiya don haka yanzu farawa nayi gobe sai na karasa kuma gobe mai bai kare ba jibi ma sai na ci gaba Allah ba mu lafiya da lafiya Allah ya kiyama Allah ya kiyama mana imani bukatun mu na alkhairi Allah biya mana marasa lafiya na gidan asibiti Allah ba su lafiya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المجال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين